Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'az da Sura Bukan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Litinin 16 ga watan Oktoba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce bai kamata fararen kulan Falastinawa su sha wahala ba saboda laifin Hamas. Daruruwan tantan din kayayyakin agaji daga kasashe daban-daban ne ke jigi a yankin ruwan Sinai da ke kasar Masar tsawon kwanaki yayin da ake dakon cimma yarjejeniya da za ta bada damar kaiwa mabukata kayayyakin agajin a Gaza. Sannan sojojin Myanmar sun gana da kungiyoyin kabilu 'yan tawaye a jiya Lahadi domin murnar zagayowar yarjejeniyar tsagaita da wuta.
Kanin labaran duniyar kenan.
Amma yanzu tafiyar da bai wuce in sha man 3000 ba ko 2500 yanzu sai na sha man 5000 kan nan in yi ta kuma su customer wasu ba su la'akari da an kara kudin man
yadda ɗan Najeriya ke ci gaba da korafi kenan kan yanayin tsadar rayuwa tun bayan cire tallafin mai a kasar zamu leka jihar Lagos don jin girman matsalar gwamnatin jihar Plateau ta kara jaddada matsayinta ta tabbatar da adalci a tsakanin dukkan al'ummomin jihar wacce ta shafa ma da rikice-rikice masu nasaba da addini da kabilanci a shekarun baya
gwamnatinmu ba za ta nuna bambanci ba ko na addini ko na kabilanci muna son duka kowa mai kaunar jihar Plateau ya samu cikakken zama na kwarai a jihar Plateau
Muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashim zai gabatar. Har ila yau shirin na ja ta Nasarawa inda zamu duba muhimman batutuwa guda biyu. Za ku ji wadanne ne. Tamam fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce bai kamata fararen hula Falastinawa su sha wahala ba. Saboda laifin Hamas yayin da ake ci gaba da rikici tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Blinken ya bayyana hakan ne a filin tashin jiragen soji da ke kasar Masar a ziyarar diplomasiya da yake yi a kasashen yankin gabas ta tsakiya da zumar kaucewa yaduwar rikicin na Isra'ila da Hamas a yankin.
We are here at what is an extremely difficult
Muna wani yanayi na matsayi a wannan yanki tun bayan mummunan harin kisan gilla da Hamas ta kai. Mun zo nan ne da manufofi hudu. Na farko mu nuna cewa Amurka na goyon bayan Isra'ila. Na biyu mu hana yaduwar rikicin. Na uku mu samar da hanyar da za a sako waɗanda aka garkuwa da su ciki har da Amurkawa. Sannan mu samar da mafita don sauƙaƙa mummunan yanayi da al'ummar Gaza ke ciki. Kamar yadda muka saba faɗa, Amurka za ta ci gaba da goyon bayan Isra'ila a yau da gobe da kodayaushe.
We will stand with it today, tomorrow.
A ganawar da suka yi da Blinken yayin ziyarar tasa, shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi ya ce hare-haren ramuwar gayya da Isra'ila take kaiwa Gaza sun wuce wanda mayakan Hamas suka kai mata a ranar 7 ga watan Oktoba. Wata sanarwa da diplomasiya wato ofishin shugaba al-Sisi ya fitar a ranar Lahadi ta ce Masar bata amince da duk wani shiri na tilastawa Falastinawa su fice daga yankinsu ba. Saboda yadda lamarin zai iya shafar sauran kasashen yankin musamman ma tsaron kasar Masar. A jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Blinken ya ce za a sake bude kan iyakar Gaza da ke karkashin ikon Masar sannan kuma Amurka za ta yi aiki tare da kasar Masar, Isra'ila da Majalisar Dinkin Duniya domin tabbatar da samun taimakon tabbatar da hakan. Daruruwan tantan din kayayyakin agaji daga kasashe daban-daban ne ke jigi a yankin ruwan Sinai da ke kasar Masar na tsawon kwanaki yayin da ake dakon cimma yarjejeniyar da za ta bada damar kaiwa mabukata kayayyaki a Gaza sannan kuma a samu damar fitar da waɗansu 'yan kasashen waje daga Rafah. Masar ta ce ta daɗa ƙaini wajen ganin ta inganta mu'amalar diplomasiya da zumar cimma nasarar wannan manufa. Misra ta bada taimakon agaji ga al'ummar Gaza sannan za a sake rufe wato bude rafa abinda Blinken ya sanar kenan ma manema labarai a birnin Al-Qahira bayan lamarin da ya bayyana da tattaunawa mai ma'ana ga shugaban kasar Masar Abdul Fattah al-Sisi. Shugaban jam'iyyar adawar kasar Poland Donald Tusk ya yi shelar cewa kasar ta shiga wani sabon zamani bayan da aka ga alamar cewa jam'iyyar adawa ta samu ƙuri'un da ake bukata don wato a zaben da aka gudanar a ranar Lahadi don kawar da jam'iyya mai ci. Jam'iyyar mai suna Law and Justice ta yi tagarrama da kawayenta sannan ta fuskanci zarge-zargen sukurkucewa. Duk wato sukurkucewar doka da oda a lamarinta na cikin gida a tsawon shekaru 8 inda ta kwashe tana mulki a kasar. Lamarin da ya auku shine an wayar da kan masu kada ƙuri'a fiye da yadda aka saba a baya, wanda yasa aka kada ƙuri'a da ya wato da ya dama fiye da yadda aka ya kasance sa'ar da kasar ta yi waje wato ta yi waje da hukumomin yan gurguzu a shekarar 1989. Idan sakamakon da ake hasashe bisa ga ƙuri'un cin ra'ayin waɗanda suka kada ƙuri'a ya tabbata, to jam'iyyar Law and Justice ta yi nasara amma ta kuma faɗi. Jam'iyyar ta samu ƙuri'u fiye da kowace jam'iyya, amma ƙuri'un ba su kai yadda za a iya kafa gwamnati har ta zartar da dokoki a majalisar ƙasa ba.
Nan ba da jimawa ba Aisha za ta kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba rahotonmu na farko. A Najeriya jama'a na ci gaba da korafi kan halin kuncin rayuwa da suka shiga tun bayan da gwamnatin tarayya ta cire tallafin mai, duk kuwa da cewa hukumomin ƙasar sun ɗauki wasu matakai don rage raɗaɗin cire man fetur ɗin da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta yi a watan Mayu. Wakilinmu Babangida Jibril ya duba mana girman matsalar a jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya.
Har yanzu dai batun sanye tallafin man fetur da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta yi bayan da ta hau kan karagar mulki da kuma matsalar karancin wutar lantarki na ci gaba da haifar da koma baya ga harkokin kasuwanci da na tattalin arziki, musamman ma dai a cibiyar kasuwancin Najeriya wato birnin Lagos. A hirar da na yi da wasu mazauna birnin Lagos sun bayyana rashin jin daɗin su kan yadda cire tallafin man fetur a Najeriya ya maida harkokinsu baya, kamar dai yadda Malam Husaini wani mai ra'ar karba da kuma kai sako yake sheda mani.
Gaskiya da ina amfani da man 3000, ina sai man 3000 akalla ina da lita wajen 7 ko 8 kamun ma a wannan ƙara na ba, amma da can man 3000 ma ina iya kwana biyu ina aiki da shi. Amma yanzu tafiyar da bai wuce in sha man 3000 ba ko 2500, yanzu sai na sha man 2500 kan nan in yi ta. Kuma su customer mu su ba su la'akari da an ƙara kuɗin man, sai su ce idan sun samu mu kuɗi da yawa customer za su guje su saboda kuɗin wayayya. So don haka wannan tsada mai babu wani wanda bata shawa ba, saboda mu kanmu da masu mashinan wasu in aikin bai kai yadda suke so ba, kudin ba a biya su ba daidai, ba sa zuwa domin zai ka sha man 2000 ka je ka kai sakon 3000 kuma ka dawo man ya kare, tsadan man ya sa aikin namu ma ya ragu.
Shi ma bangaren sa Malam Mikael Shagarda wani mai sana'ar dinki a birnin Lagos ya bayyana rashin jin daɗin sa yadda a kwanan nan ake ci gaba da samun yawaitar dauke wutar lantarki, lamarin da kuma yace yana shafar harkokinsu na kasuwanci.
Kasan kamar yadda ka sani dan Najeriya yanzu sayan man fetur a wurin shi ya zama tashin hankali, musamman mu masu kananan sana'o'i na hannu. Zaka je ka sayi lita kusan naira 600, to kaga da yake ana dan samun wutan kwanakin baya da suka dan gabata abin ya dan sassauta mana yanayin tattalin arzikinmu. Yanzu haka zaka ga ma muna amfani da kekuna ne wanda ba sa amfani da lantarki da Bature ke ce da shi manua. Dan Najeriya dama muna cikin wani yanayi.
To sai dai kuma a yanda gwamnatin Najeriya ta dage cewa cire tallafin man fetur din shine a alaga yan Najeriya, su ma wasu masana tattalin arzikin Najeriya na goyon bayan wannan mataki da gwamnatin ta dauka, kamar da Dr. Dauda Muhammad Kwantugura ya sheda mini a wani hira da nayi da shi a can baya.
Wannan tallafin kudin mai da ita wannan sabon gwamnatin ta janyi abu ne wanda ya daɗe yana ma tattalin arzikin Najeriya tarnaki. Idan ka lura shi farashin man fetur ba farashi bane da yake tsayayye a kasashe na duniya, kuma ita Najeriya saboda lalacewan matatunta ka gani tana da danyen mai, inda ta sai da danyen mai din sai ta shigo da man da za ta yi amfani da shi. Kuma in ka lura shi wannan kudin mai din da ake sha na famfon bututu da ake zuba motoci ya daɗe yana kan karamin farashi.
Yanzu dai abin jira a gani shine matakin da gwamnatin Najeriya za ta dauka na inganta samar da man fetur akan farashi da 'yan Najeriya za su iya saye ba tare da kace na ce ba. Babangida Jibril, Murya Amurka, daga Lagos.
A gaida Babangida Jibril, yanzu kuma ga Aisha da ƙarshen labaran duniyar.
Tun bayan da China ta kaddamar da shirin bunƙasa gine-ginen hanyoyin sauran madafun ci gaba da ake wato da ake walakabi da Belt and Road Initiative shekaru 10 da suka gabata, harkokin cinikayya tsakanin ƙasashen kudancin Asia ya ninninka. China ta zuba biliyoyi wajen taimakawa a fannonin gina layin dogo, tashoshin jirgin sama da tashoshin jirgin ruwa da sauran kayan more rayuwa, sai dai buƙatar faɗaɗa dangantakar na kuma zuwa da wasu ƙalubalolin da ba a so a cewar masu lura da al'amura. Daga cikin abubuwan da ke kawo mata damuwa akwai ƙaruwar basussuka yadda ayyukan suke yi da wa muhallin illa da kuma ta'azzarar aikata manyan laifuka a cewar wani mai sharhi a yankin a wata hira da muryar Amurka ta yi da shi. Bisa ƙungiyar da cibiyar ta ke Burtaniya, International Institute for Strategic Studies, tsakanin shekarar 2013 da 2021. A kudancin Asiya ne aka kaddamar da shirin na Belt and Road Project 131, mafi girman shirin da aka kaddamar, galibin suna yankin Asiya na Pacific. A ƙarshe, shugabannin gwamnatin sojin Myanmar sun gana da ƙungiyoyin ƙabilu 'yan tawaye a jiya Lahadi domin murnar zagayowar alƙawarin tsagaita wuta, sai dai kuma uku daga cikin ƙungiyoyin da ke alawadai da gwamnatin sojin mai ci sun ƙaurace. Taron da aka yi a babban birnin kasar Naypyidaw shine irin sa na farko da aka taba yi, wato da aka taba yi tsakanin hukumomin gwamnati da shugabannin kabilu 'yan asali marasa rinjaye tun bayan da sojoji suka karbe iko daga zababban gwamnatin Aung San Suu Kyi a watan Fabrairu 2021. Tabbatar da alƙawarin tsagaita wuta da kungiyoyin 'yan kabilu da dama yana da matukar muhimmanci ga gwamnatin sojin, wanda tun bayan shekaru biyu da take fuskantar turjiyar masu bindiga daga kungiyoyin adawar tun bayan karɓe ikon gwamnati a 2021.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu dawo nan Amurka. Gwamnatin jihar Plateau ta ƙara jaddada matsayinta ta tabbatar da adalci a tsakanin dukkan al'ummomin jihar wacce ke tsakiyar arewacin Najeriya da ta sha fama da rikice-rikice masu nasaba da addini da ƙabilanci a shekarun baya. Gwamna Caleb Muftuwanne ya bayyana hakan yayin babban taron 'yan jihar ta Plateau mazauna Amurka da aka yi shekara-shekara wanda aka yi a ƙarshen makon nan. Murtala Faruk Sannan Yinna ya halarci taron wanda aka yi a jihar Maryland, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
A zahirance mutane na kallon 'yan kasashen Afirka da suka gidan dance a manyan kasashen Turai da Amurka a matsayin waɗanda suka manta da gida domin sun taka tudun mun tsira, musamman la'akari da dimbin ƙalubalen tattalin arziki da tsaro da suka baro a kasashen nasu. To sai dai da yawa daga cikin su, musamman 'yan Najeriya daga jihar Filato da ke arewa ta tsakiyar kasar, sun ce sam ba za su taɓa mantawa da gida ba. A cewar Dr. Bath Shokong, shugaban kungiyar 'yan jihar Filato mazauna Amurka.
A gida ya dame mu, kamar ni kowane lokaci ina zuwa gida, ina kokari na je gida kowane shekara, because ina na cewa gida ya barka, bar gida, gida ya barka, ba haka ba ne, you know, dukkanmu muna da kishin kasanmu, an mu ma ba mu koma ba, yaranmu fa gida gida ne, komin ki komin so.
'Yan asalin jihar ta Filato da dama ne suke zaune a nan Amurka, waɗanda kuma tuni suka kafa kungiyar Tuntuba da taimakon juna har ma da gida. A kasaransu dai masana ne kuma ƙwararru a fannoni daban-daban na ci gaba da kuma suke ayyuka iri daban-daban a nan Amurka. Dalili kenan da gwamnatin jihar su ta asali ta Filato ta ce akwai fa'idodi da dama da jama'ar jihar za su girba ta hanyar 'yan uwansu da ke kasashen waje. Barista Caleb Muftuwan shi ne gwamnan jihar ta Filato.
Manufar zuwanmu kenan domin mu zo mu kammala shiri yadda za mu amfana da irin ilimi da ƙwarewa da suke da shi. Shi yasa ban aiki kowa ba, na zo da kaina, domin tun lokacin da muke neman zaɓe muka yi alƙawari cewa idan muka ci zaɓe za mu kafa ofis na musamman domin a sada zumunci da mutanen Plateau da suke ƙasashen waje a duk duniya, kuma da yardan Allah mun kafa wannan ofishi. Za mu ci gaba da ɗauka sunayensu da irin gwanintar da suke da shi, musan yadda za mu yi mu ci morayen rayuwarsu a kasashen waje, su zo su taimaka mana domin bunƙasa rayuwar mutanenmu.
To sai dai gabanin aiwatar da wannan shirin, shugaban kungiyar ta yan jihar Plateau dake Amurka yake suna tallafawa al'ummar da ta baro gida ta fannoni da dama.
Maganan makarantu, asibitoci, an san wayansu lokaci da abubuwan da ke faruwa crisis zamu da muke samu a gida. So muna dan kokari mu ganin yanda muna taimakon mutanen da zakano affected da the crisis na gida din.
Daya daga cikin manyan kalubalen da jihar Plateau ke fuskanta shine na tashe-tashen hankula da ake alakantawa da addini da kabilanci a yan shekarun nan. A can gida kuma sabuwar gwamnatin jihar ta Plateau da ta soma aiki a watan Mayun da ya gabata ta ce ta soma samu bakin garin warware matsalolin tashe-tashen hankula a jihar.
Na farko shi da muka nuna wa duk mutane cewa gwamnatinmu ba za ta nuna bambanci ba, ko na addini ko na kabilanci. Muna son duka kowa mai kaunar jihar Plateau ya samu cikakken zama na kwarai a jihar Plateau. Bugu da ƙari, muna iyakacin ƙoƙarinmu domin mu magance masu tayar da zaune tsaye, mu tabbatar da cewa duk kowane mazaunan Plateau ya bi ka'ida, domin duk inda ka samu rayuwa ba bin ka'ida za a samu tashin hankali. Za mu ci gaba kuma da bunkasa rayuwarmu, rayuwar matasa ba tsama, domin su samu abin yi da hankalinsu ba zai koma wurin tayar da na zaune tsaye ba.
A can baya dai, Plateau jiha ce da a kullum take cike da baki 'yan kasashen waje musamman Turawa saboda kyakkyawan yanayi da zaman lafiya. To sai dai hakan ya kawo 'yan shekarun baya-bayan nan sakamakon tashe-tashen hankula da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Wannan shine babban abin da ya dani akasarin 'yan jihar da ke zaune a nan Amurka. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
A gaida Murtala, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanku da shirin ciki da gaskiyar har kullum don bukarin taki haƙƙin dan adam. A yau sabon shirin yana jihar Nasarawa kan batutuwa biyu da muka rufe batun su a shirye-shiryen baya-bayan nan. Amma saboda dalili masu kwari suka sa za mu dauko batutuwan wato kan batun ƴan kabilar Igbo da kuma mahaifarsu ta Asaki. Sai kuma batun binciken zargin daukar ma'aikata ta hanyar damfara a babban asibitin tarayya na Kebbi. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sir Phil Hashim Gumel. Idan watakila za a iya tunawa, shugaban al'ummar Igbo mazauna yankin Asakiyo, Mr. Jonathan Isuwa Aku, da kuma sakataren kungiyar al'adun Igbo na ƙasa Christopher Alu, sun bayyana damuwa kan halin da 'yan ƙabilar suka shiga a yankin na Asakiyo. Tun gabanin halaka babban jagoransu Baba Alakiyo a 2014 da ke kamfen ɗin Mbatse, wato ƙabilar ta samu madafin iko a jihar. Sun nuna filin ciki da gaskiya takardun da suka yi ta rubuta na roƙon a ba su dama su koma gida don tarwatsewar ta suna shafar tarbiyyar yaransu. Jin wannan shiri ya sa babban lauyin 'yan ƙabilar Alago barista Muhammad Usman Alegu neman shigowa shirin nan don nuna har yanzu da sauran rina a kaba. Dan da awar rashin hukunta waɗanda suka yi kisan gilla a cikin 'yan Igbon. Barista Ilegu ya ce har sun shiga yarjejeniya akan waɗanda ba su da laifi su koma yankin. Amma sai da tawon Igbon suka hana lauyansu, barista Anthony Achika sanya hannu kan yarjejeniya.
A ƙarshen gaskiya na saurari waɗannan program, muna participating a cikin waɗannan judicial commission of inquiry, most especially a crisis da ya faru a nan jihar Asakiyo. Muna ji interview da somebody Aku ya ba da shi. Ina son tabbatar muka cewa duk maganganun kaga ya faɗa nan wallahi ba gaskiya ciki. Rashin gaskiya shine na farko ya ce mutanen Alagun Asake sun kore su, sun hana su zuwa Asake, wannan is not true. Abu da ya kawo nan kai na Asake ya faru on the first day of June 2012, ya faru on the 30th day of May 2012, ya faru kuma on the 27th day of October 2012. Wannan crisis din abin da ya faru, sun attacking Asake on three occasions, sun kashe mutane, sun halakar da rayuka.
Barista Muhammad Ilegu, shin kana mai da martani kan abin da shi Jonathan akwai magana ne, ko kana mai da martani gaba ɗaya na matsayar mutane a Asakiyo ne?
Ina mayar da martani akan gaba ka san magana suka
fara gudana amma kafin ka cigaba shi Jonathan yayi magana ne a madadin al'umma su ba a madadin kansa bane shi kade
wannan a madadin al'umma a sake nake magana a kai duk wanda aka yi mushi laifi zai bukaci a mushi adalci ka san su sun kira domin a yi musu adalci na farko domin su koma a sake ko ba gaskiya ba sun ce tun da aka yi rigima aka kore su ba su koma ba wannan rigima ba wai rigima ne kurum ba rigima ne wanda kowa ya fishi a kasar nan an yi shi na lakiyo wani baba a lakiyo sun suka haddasa wa'annan masifan suka kori mutanen asakiyo for over 2 years ba sa nan a garinsu a zo wahabi suka zo suka taba fulani suka yi faɗa rigima da fulani da sauransu har security agent suka zo suka kore su a asakiyo tun mutanen asakiyo suka dawo asakiyo to ka ga maganar zuwansu asakiyo ba a hana su zuwansu asakiyo ba kuma ba wanda zai hana a doka duk wanda ya zo na wuri shekara 15 ya zama ɗan ƙasa ko ba gaskiya ba amma for them su claim cewa wannan ya zama ancestral home nasu gaba ɗaya su wanda suka zo wannan wurin wallahi tallahi zan nan tsibuka da Allah duk wanda yake suke ya zo na wannan garin na sake ba an ife shi na asakiyo ba ko ba gaskiya damuwar su shine maganar su dawo asakiyo idan za su dawo asakiyo ba yanda za a yi su kansu sun san cewa ba wanda ya hana su zuwa asakiyo duk ayyukan da su suka aika da shi ya hana su zuwa cikin garin asakiyo saboda kisan da suke ma iyayen mutane kuma suna kallon su kiri-kiri suke yin wayannan ababa kuma har yau nan da ana muka magana na an je judicial commission of inquiry an je commission of inquiry asat ba inspector da Alhaji Umaru Tanko Almakura an indict mutane har yanzu wayannan mutane ba prosecutor nasu ba suna zo ne suna yawo a cikin gari
bisa wannan zargi da aka yi kan dattawan Igon na hana lauyan sun yi hannu kan yarjejeniyar mun sake koma ga babban sakataren rayuwar al'adun Igon na kasa Mr. Christopher Alu
wannan zancen da kana kawo cewa Igon suka hana lawyer Barrett Anthony cika ya sa hannu mun national egg da mamu da wannan sani idan an hana su sa hannu wannan baya tare da mu ba mu san da wannan ba amma abin da mun sani na gaya maka cewa mu a national egg da kwanakin baya mun so mu sa hannu a cikin magana ni zan sake nana ta wannan wuri mu da mutane a Lago mu dai ne mun yan uwan juna ne ba mu taba yin fada ba in ba rikici da ya taso a 2007 ya sake repeating a 2012 ba da kuma 2014 ba ba haka ba ba mu taba yin rikici ba muna wasan juna ne har yau we are living in peace in fact duk wanda yana so ya kawo wani fitina tsakanin Igon da Lago mu riga mu wuce wancan wurin mu yan wannan muna zama tare muna rayuwa tare muna makaranta tare muna aure tare duk abubuwan muna yin tare to ina so da son samu yanzu ya yi ka kira shi lawyer Barrett Anthony Akita wasu Igon sun hana shi ya sa hannu domin su ne suka yi zama shine da kanshi zai iya faɗa maka menene in ma kowane abu haka shine zai faɗa domin mu ba mu yi zama da su ba muna da niyya ne mu yi zama amma har yau ba mu yi zama ba
wannan kenan gabatun mu cikin da kwamishinan yan sanda na jihar Nasarawa mai yaki Muhammad Babe yake yi kan mutane takwas da ake tuhuma da hannu wajen karɓan miliyoyin naira don ɗaukar ma'aikata a babban asibitin tarayya da ke Kefi amma lamarin ya zama damfara Hukumar asibitin ta bar takardar gargaɗin ɗaukar matakin ladabtarwa kan ɗaya daga ma'aikatan asibitin wanda ya zanta da shirin nan kan akasin da aka samu. Yanzu a tuna Yahaya Shafale ya yi magana inda ya nuna damuwarsa kan yadda ya ce hakika ana samun badakala a asibitin. Hakan ya janyo masa fadawa tsaka mai wuya. Kamar yadda muka yi a baya, mun sake tuntuɓar shugaban ma'aikata na asibitin Muhammad Habibu Nagogo. Wanda ke cikin waɗanda 'yan sanda ke yau bincike da mun ba sun ba wa Shafale takardar barazanar ladabtarwa. Shugaban ya nuna ba shi da masaniya kan takardar, duk da ya ce ba daidai ba ne fallas magana da ba a gama bincike a kai ba.
To, ni kamar da muka bayani ai magana ana bincike a SNCC. Magana kuma na police lokacin a lafiya suna bincike. To, yanzu ana kan bincike nan ba mu san inda aka kaya ba kuma. A namu tafiyan ba ba mu dama mu ta magana da ku haka jarida ba to muna ganin inda aka inda bisi nuna kaga kuma za ku fi mun labari ai
wato malam Muhammad in an duba kai ne shugaban ma'aikata na wannan asibitin gaba daya
a ba ni ba dai akwai shugaban na asibitin da rata admin ne kawai
eh shine ai shugaban ma'aikatan kenan shine admin
eh haka ne
eh admin shine shugaban ma'aikata fa sanan kenan ba shugaban asibiti ba
haka.
To ai a matsayin ka na shugaban ma'aikata a wajenka za a samu irin waɗannan labaran ai.
Labarai wani irin ke
nan. To halin da ake ciki dan na san akwai komiti da aka kafa na nan cikin asibiti da ke gudanar da bincike kan wannan abu da ya faru.
Akwai shugaban asibiti Elkaya.
Shi
kafa kwamitin nan zai baka labarin sahihi ko kuma ka neme shi ya baka namba na shi kwamitin chairman. Shi zai baka abin da ke kasafin da shi ne kwamitin chairman.
Malam Muhammad Habib, tun wancan lokacin zuwa yanzu menene ya faru? An sake neman ka da wata magana?
A ina a asibiti ko a police?
Da nan ka asibiti a kai ne babba a wajen ai.
Ba wanda da na riga na a fiya ka before them na ba su abin da na sani, na ba su abin da nake da shi hannu, ba wanda ya neme ni har yanzu.
Malam Habib, me ya faru ne? Na ji labari kun ba da takardar kwairi ga dai daga ma'aikatanku da yi magana da mu, me yasa kuka yi haka?
Ni wallahi ban sani ba, kuma ban so ne ba shi kwarewa. Wallahi ban sani ba, ban so ne ba shi kwarewa gaskiya.
Mun samu kofin takardar kwairi din cewa ya yi magana da muryar Amurka, saboda haka shi yasa aka ba shi takardar gargaɗi da ya masa bincike.
Ban san ubi mai sa ba shi kore ba, ni ma yanzu ina ji a bakin ka ne yanzu.
Amma kai ba ka da hannu kwata-kwata a kwairin nan?
A bani da hannu, bani da ban san ma ba shi kwari ba, ban san ma wanda ya ce a ba shi kwari ba, ban san ne ba gaskiya.
A ƙarshe ai waɗannan Muhammad Habib duka ma'aikatanka ne ai, na gargaɗin aikinka ai.
Shi kwari Elkaya kafin a ce a ba mutum kwari, ya sai wani ya ba da umarni haka ai, ka bincika wa ya ce a ba shi kwari.
Sauraro abinda ya sawa kenan a shirinmu na yau, sai a kasance da wani sabon shirin idan Allah ya kai mako mai zuwa. Yanzu a da Nasiru Adamu ya rika daga nan birnin Washington DC, ni Sarfi Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Kuma da Allah, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce bai kamata fararen hula Falasɗinawa su sha wahala ba saboda laifin Hamas, yayin da ake ci gaba da rikici tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. A wani bangaren kuma, a jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce za a sake bude kan iyakar Gaza da ke karkashin ikon Masar, sannan kuma Amurka za ta yi aiki tare da kasar Masar, Isra'ila da Majalisar Ɗinkin Duniya domin tabbatar da samun taimakon tabbatar da hakan. Shugaban jam'iyyar adawar kasar Poland Donald Tusk ya yi shelar cewa kasar ta shiga wani sabon zamani bayan da aka ga alamar cewa jam'iyyar adawa ta samu ƙuri'un da ake bukata don a zaben da aka gudanar a ranar Lahadi don kawar da jam'iyya mai ci. Tun bayan da China ta kaddamar da shirin bunƙasa gine-ginen hanyoyin sauran madafun ci gaba da ake lakabi da Belt and Road Initiative shekaru goma da suka gabata, harkokin cinikayya tsakanin ƙasashen kudancin Asiya ya ninninka. China ta zuba biliyoyi wajen taimakawa a fannonin gina layin dogo, tashoshin jirgin sama da tashoshin jirgin ruwa da sauran kayan more rayuwa. Sai dai buƙatar faɗaɗa dangantakarta na kuma zuwa da wasu ƙalubalolin da ba a so, a cewar masu lura da al'amura. Shugabannin gwamnatin sojin Myanmar sun gana da ƙungiyoyin ƙabilu 'yan tawaye a jiya Lahadi domin murnar zagayowar alƙawarin tsagaita wuta. Sai dai kuma uku daga cikin ƙungiyoyin da ke alawadai da gwamnatin sojin mai ci sun kaurace.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, 7 kina agogon Ghana, za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada a manta, muna nan koda yaushe a shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, inda za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Muna nan ma a Twitter, wato X, da Facebook, da YouTube, da ma Instagram. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da Tijjani, gabatarwa da Dadi Balawe da haɗa mana shirin, sai injinan mu Malam Zubair, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.